gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Yusuf Aliyu Harande,
Abdulaziz Adili Toro.
To Hausa to barka da warhaka manyan baki kuma barka da shigowa. To yau kamar yadda muke magana akan ilimi, yau 17 ga watan Yuli zamu yi magana ne akan maganar ilimi, inda kuma muke magana akan maujuin cewa akwai wasu cibiyoyi da dalibai ke zuwa domin cin jarrabawar WAEC da ne ku na gama secondary kenan, wanda kuma wannan abu ya dade yana addabar mutanen Najeriya da ma makwabtan su. To akwai kuma jarrabawar BAC wanda zamu ji kowace ce a bakin wanda ya fito daga can jamhuriyar ta Niger na maganar kammala karatun secondary. Ga kadan daga cikin abin da zamu ji a Najeriya.
Wannan babbar illa ce, sannan kuma babban kuskure ne. Shi karatu ai karatu ne, duka wannan karatu ya sai ai karatu. Saboda haka da a ce ka je ka saida maka jarrabawa ka saya, kwara a ce ma danka ko kaninka ko dan uwanka ya zana zero, ya san kawai shi ne ya zana. Amma ba wai a sai maka je ka saida jarrabawa, a saida maka jarrabawa ka zo ka dinga wannan da ita, wannan kuskure ne.
To haka yake, cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina yayi a zauren muhawarar yau da gobe kan wannan batu.
To haka zalika, wakilin mu daga Niger Sulaiman Muna Barma ya aika mana rahoto akan satar amsa ko satar jarrabawar da aka yi a jarrabawar BAC a Niger. Ban san yadda suke kiranta ba, zamu ji a bakin adali kamar yadda ta ce.
Eh, baya ga haka kuma zamu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota na Facebook da Twitter.
Har ila yau zamu tattauna kuma da malama Fatima Zakaru Dogo akan wannan batu kai tsaye ta waya. To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aiko mana bayan mun tambaye ku cewa ya kuke kallon maganar nan ta ilimi, wanda ake maganar cibiyoyin nan da ake zuwa cin jarrabawa, mutane na ta kokawa, ina mafita?
To haka yake, sakon farko ya fito daga Abbas Adamu, yace a maida hankali kan ilimi kamar yadda gwamnatocin da suka yi.
To sai kuma bayan Adamu sai Aliyu Abubakar Ilyas yace jarrabawar WAEC dai gaskiya mu a arewacin Najeriya ba ma ci sai ne ku, wato corruption cin hanci yake nufi, yayi yawa tun daga gun satar amsar da kuma compiling da ake yi na result, wato hada result din
kansa. Sai kuma sakon Abdulmajid H Abubakar yace babban abin da zai kawo ƙarshen haka shine tsoron Allah, na biyu kuma a gyara tsarin karatu da kuma yanayin daukar malamai.
To sai kuma sakon Aisha Samira Muhammad tace gwamnatoci su mayar da tunaninsa kan ilimi domin tabarbarewar ilimi ke jawo waɗannan abubuwa.
Sai kuma Badamasi Lawan Endoma yace fatan hukuma ta duba lamarin.
Salihu H Usman yace ai rashin kyakkyawar tushen karatu ne yasa ilimi ya zama haka a Najeriya, da fatan gwamnatin jihohi za su yi makarantun primary su kuma yi musu gyara.
To Buba Mai Goro Gasho kuma yace cin hanci da rashawa ne yayiwa ya mamaye hukumar, domin duk makarantun da suke wato bukata su samu hayewa sai sun bi baya, idan kuma ba haka ba to makarantan za ta fadi dan haka laifin gwamnati ne ta bar abin karazube
ai wato ya sukurkuce kenan to sai Mansur Almu Gumel yace inganta makarantun gwamnati da kuma sanya doka mai karfi akan miracle centers shine hanyar dakile sa ta jarabawa
to shi kuma ka karanta wannan haka ne ko to Saliu H Usman kuma yace ai rashin kyawawan tushen karatu ne yasa ilimi ya zama haka a Najeriya da fatan gwamnatin jihohi za su yi wa makarantun primary gyara
eh to Allah ya sa to sai kuma sakon Alhaji Murtala mai gada kwantagora yace yin yaki da cin hanci da rashawa a cikin makarantu shine babbar hanyar magance magudin jarabawa a Najeriya
to sai kuma Hayatu Usman Koko yace rashin bayar da ilimi yadda ya kamata shike haifar da wannan matsala kamata ya gwamnati ta yi garan bawul na harkar ilimi ko za a samu ilimi ingantacce
to Allah ya sa real Shamsu Sham Shaibu yace kafin wannan matsala ta ta magudi ko magunta ne ko minito ban gane Hausar sa ba yace dole ne a kan gwamnati ta inganta ilimin primary da na secondary
watam ta maguntu
oh ta magantu magantu to Hausa ta
Hausa Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace sata jarabawa ko magudin jarabawa a matakin secondary tushe ne na gurbata harkar ilimi ya kamata dalibai su mai da hankali da ba da himma akan karatun su domin samun sakamako mai kyau
to mu kare falle dai kafin mu koma kan Twitter ko sai Muhammad Usman Ahmad Tunga Makeri yace gaskiya dai daya ce matakar ba abin doka da oda sannan cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a ƙasa sannan ba a hukunta masu laifi to a daina ma tunanin hana magudin jarabawa a Najeriya
to idan muka koma shafin mu na Twitter kuma @yakubu41 yace assalamu alaikum yau da gobe gwamnati ya kamata su rufe duk irin wajajen da ake irin wannan jarabawar duk da dai ni din ma a wajen nayi jam kafin na shiga jami'a kaji mai fadan gaskiya
mallam ya ce mallam yayya to sai kuma @salim2024 yace yau da gobe hakika batun magudin jarabawar dalibai na kammala makarantar secondary ya zama ruwan dare ga duniya a Najeriya ganin yadda ba ga makarantun gwamnati ba ballantana kuma masu zaman kansu da fatan hukumomin Najeriya za su gaggauta daukar matakin magance wannan matsalar
haka yake to Usman yanzu anan zamu dakata da amsa tambayoyin wato daukan sakonnin
to ga alƙura nan Adba Faria yace ya kamata a dauki ƙwararren matakai don a hana masu yin wannan magudi
to mun gode to yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina yayi a zauranmu na muhawarar yau da gobe
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na yau da gobe a yau kuma zamu duba batun nan ne na wato abinda a turanci ake kira miracle center wato galibi idan dalibai suka kaza cin jarabawa makarantu a makarantun su daban-daban to akwai wadansu makarantu daban-daban wadanda in dai ka je ka rubuta jarabawa wurin to tabbas zaka ci duk dakikancin mutum duk rashin ilimin sa duk rashin kwazon sa kuma duk rashin mai da hankalin sa kuma wannan masu lura bisa al'amuran yau da kullum suna ganin cewar kaman yana da illa a bangaren ilimi a Najeriya da farko ina tare da
Kabir Dahiru Rahama
sai kuma
Alhassan Shaibu minista
Alhaji Kabir Dahiru Rahama kai mai sharhi ne akan al'amuran ilimi kuma ƙwararre a wannan fannin idan muka duba yanda ake irin waɗannan wato cibiyoyi inda ake samun cin jarabawa a cikin garabasa ba tare da wani wahala ko mutum ya mai karatun ba da farko zaka ci akan wannan
yato da farko abin da zan ce ita wannan miracle center ni abin da zan iya fassara shi shine cibiyoyi na sayar da jarabawa domin babu wani miracle a yin jarabawa kawai cibiyoyi ne da ake amfani da kudi domin a sayi jarabawa ko baka iya ba baka sani ba ba zaka iya ba in ka je da kudin ka za su sayar ma da jarabawa saboda haka wannan shine ma'anar miracle center ba wani abu ba
Alhaji Shaibu idan muka Alhaji Alhassan Shaibu minista idan muka duba irin waɗannan cibiyoyi kaya irin tunaninka suna da hadari
gaskiya wannan suna da hadari kuma ba ci gaba bane ci baya ne saboda duk lokacin da aka ce mutum yana so yayi wani abu ya zama wani abu a ce kuma kai da kanka ya kamata a ce kai sannan kuma gazawa irin taka ta kai har sai wani ya maka domin ka kuma in wani ya maka zaka je kai wannan zaka je kai wanda zaka je ka dinga kaman ka dinga nunawa kai ne kai sannan kuma ba kai bane kai
Alhaji Kabiru idan muka duba bayanin da shi Alhaji Alhassan Shabu yayi idan mutun yaje irin waɗannan cibiyoyin rubuta jarabawa yace ya saki hanya wani ƙarin bayani da kuma kan sakin hanyar
na farko abin da nake so dai a fahimta na farko wannan me ya kawo wannan cibiyoyi na sai da jarabawa shine sai mu ce corruption kenan za a ce saboda haka kuma corruption din da mun an ce ko mu kashe shi in ba mu kashe shi ba to shi zai kashe mu to duk lokacin da ya zamanta karshen lalacewa dukkan ƙasa da take samu shine lokacin da ya zamanta ilimin ta ya tabarbare karshen tabarbare ilimi kuma shine a sai da jarabawa a ce ka iya a baka hatimi ne cewa ka iya kuma baka iya ba
Alhaji Alhassan Shabu idan muka duba yadda ake sai da jarabawa misali menene illar haka din ga shi kansa tsarin ilimin
gaskiya ba karamar illa bace wannan wannan babbar illa ce sannan kuma babban kuskure ne saboda haka mutane ko kuma shugabanni bai kamata a ce su tsaya su zuba ido akan wannan ba shi karatu ai karatu ne saboda haka da a ce ka je ka a saida maka jarrabawa ka saya kwara a ce ma danka ko kaninka ko dan uwanka ya zana zero ya san kawai shi ne ya zana amma ba wai a sai maka je ka sai da jarrabawa a sai da maka jarrabawa ka zo ka dinga wannan da ita wannan kuskure ne gaskiya karamu ba karamin kuskure ba
Dr. Kabiru menene illa haka din misali
illar abu ne mai mutakar hadari a kasa domin sai da jarrabawa wannan shine ku sani fa cewa anan zamu yaran nan da muka sayawa da jarrabawa muka ce su sun yi karatun nan ba su yi ba su ne za su zama likitocin mu saboda haka kaga me zai zambe zai faru kenan su ne za su ringa karkashe mana al'ummomin mu sannan su ne za su zama injiniya
za su samu irin su Dr. Amadin Gaya
dolalle ka fa yace da ganin kurji sai lafta wuka
Dr. yake ba da
magani ba da magani to kaga irin su ne kenan sannan su ne muke samun irin injiniyoyi da suke gine-gine wanda kullun ka ji a ce yau gini ya rufe ya kashe mutum kaza gini ya fada nan ya kashe mutum kaza kaga ba karamin hadari ne a kasa ba
da farko ma tukuna a tunaninka me yake kawo irin wannan matsalar ne
gaskiya abin da yake kawo irin wannan abubuwan akwai dai na farko dai akwai son zuciya sannan kuma akwai rashin kula duk lokacin da aka ce shugabanni suka zama lalatattu to al'ummar ta ma sai ta zama lalatacciya saboda haka mutakar ana son ci gaba kana so kamar yanda ka ci gaba in har kana so kai akan kanka kai kana ga kai mai gaskiya ne akwai wani abu kuma da ka shuka kana ganin kana so wani shi ma ya girbe shi na kasa da kai to abin da ya kamata ka dora shi akan wannan abu wanda ke koda ya taso koda bayan ranka koda kana da rai zai muku addu'a da gaba ɗayan ku da kure su
illoli shine kawai zamu ta samar da bara zamu ta yaye bara gurbin kwararru ta kowane fanni
to menene illolin su ga jama'a
illolin ga jama'a shine kamar yanda na ga yama yau duk lokacin da aka ce an samu bara gurbin likita kai ya kake tsammani kaga mutane za su tarsa rayukan su sakamakon wancan sai mai da jaraba da aka yi yaje inda bai kamata yaje ba nema bayani kuma da kamar gine-gine da ake na bar gurbin architects masu zanen gine-gine ko kuma injiniyoyi wanda suke basu kware ba basu duk irin suna daga cikin abin nan irin
tukuna da farko ma me kake cin to yake jawo irin waɗannan abubuwan ne
abin da yake jawo irin wannan na farko tabarbarewar ilimi gazawar gwamnati kula da ilimi lokacin da zaman cewa gwamnati ta yi ko in kula da harkokin ilimi ba makarantun na kirki ba a gina su na kirki ba ba a zuba kayan aiki ba ba a zuba malamai na kirki ba daliban ba sa samun karatun da ya kamata saboda haka in dalibai ba su samu karatun da ya kamata ba kaga ba za su iya cin jarabawa ba
to yanzu misali Alhaji Alhassan kai zaka iya kai danka irin wannan cibiyar ya jarabuta jarabawa domin ya samu shi jarabawa
gaskiya ni dai ba zan iya ba
idan misali a ce ba shi da zabi kullun sai wannan cibiyar zai je
eh to ko yana da zabi gaskiya ni ba zan daure margindi ya je ba saboda na san ba shi da amfani sannan kuma zan ba shi shawarwari masu kyau saboda wannan zuwa wannan gurin rubuta wannan jarrabawar ba jarrabawa ba ce
ina mafita
mafita shine gwamnati ta tsaya tsayin daka akan harkar ilimi ta tabbatar cewa ta debi malamai nagari ba ya yan jagaliyar siyasa ba wanda ake yi musu ake kai su a matsayin malaman makaranta domin a biya su wahalar da suka yi na jagaliya ga 'yan siyasa.
Irin wannan abubuwan dushi ne kai mu ga halaka. San zuciya kenan. Wannan kai ana ganin kai dan shafaffe da mai ne sai a ce a wani bara dauko shi shi ya kamata ya saka ka a gurin ko kuma dauko takardun wasu a baka. Kaga ba za ka yi dependent ne shi. Saboda wannan kuskure ne. Kawai abin da ya kamata ai mutane su ji tsoron Allah.
To Alhaji Kabiru a karshe wani kira za ka yi ga masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a kasar nan?
Eh kira da za ga masu ruwa da tsaki shine su tsaya tsakani da Allah su raye ilimin Najeriya domin harkar ilimi ta mutu Alhaji Asu. Kamar yadda kai magana nan ka ce a ce wai koda dan koyar wannan koyarwa fa ai ba a koyarwa ai da wanda kaje a ce koyar ai mai ilimi ne kenan ko to ka ku ai ba a ce koda dan koyar wannan ba ai koyarwa ita ce shimfida ta rayuwar dukkan wata kasa kai ita ce shimfida rayuwar duniya ma gaba daya to in aka ce an lalata shi an musu duk wasu kai na kashi an maida shi ba komai ba an ce koda yar koyar wannan sai yasa sai ka kai da yaran ka ya je ya bata lokacin shi ya shekara da shekaru bai koyi komai bai san komai ba da ma ka hakura ka dauki danka ka kai shi kanikanci watakila da ya koyi gyaran motoci ya san yadda zai dake kansa.
Masu sauraro duka a madadin Dr. Kabiru Dayo Rahama da kuma Alhaji Hassan Shaibu Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To da fatan za a yi mana hakurin iska iskan nan ana danna iska inda suka yi hira a bakin hanya ne rugaye je samu gwamnati ra'ayinsu. To yanzu kai tsaye ta waya muna tare da malama Fatima Zakaru Dogo wadda za ta fayyace mana zare da abawa akan wannan lamari.
Eh malama ce a wato makarantar Abubakar Tattara Ali Polytechnic a Bauchi.
Tattara Ali ba.
To muna tare da ita ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawwa, assalamu alaikum malama Fatima.
Yawwa, lafiya lau yaya nake?
Wa alaikum assalam.
Yawwa. To kai kai yawwa muna magana akan yanayin yanda wannan lamari na sata jarrabawa magudinta duka da magana wani miracle center ya ta'azzara. Shin ku malamai ya kuke kallon lamarin ya kuma kuke samun labari akai?
Gaskiya wannan babban abin takeici ne. Dan yanayin yanda abubuwan suke tafiya abin ya riga da ya zama lalacewa. Iyaye suna cikin wannan hidima, malamai na cikin wannan hidima, su ma kansu hukumomin shirya jarabawan suna tare da cikin wannan al'amari. Abu ne mai babban takaici da bakin ciki duk wanda ya ga yanayin yanda ake yin abin yanda ya lalace. Gaskiya akwai matsala kuma ban ma jin daɗin shi.
To yaya wannan matsalar yake wato yake ci gaba ne tunda an ce ai an dade ana yi ya aka yi aka bar shi haka har ya ta'azzara ya ci gaba haka?
Gaskiya wannan al'amari ya taso ne saboda riken shakainan kashi da aka yi wa harkar ilimi. A gaskiya laifin zan iya ce ya fara daga gwamnati saboda yanayin riko da aka ma ilimi. In ga idan misali idan malami ba a biyan shi albashi ko za a yi wata da watanni a rike mai albashin shi, to idan ya samu wani hanyoyi da zai wasu ciwacewansa ko wa'insu abubuwa dole haka za ta taso. Sannan kuma yanzu jami'a in za ka shiga dole za a ce sai kana da 5 credit masu an English da sauransu. To wannan yakan sa iyaye su masu jirmiya ciki wani cewa suna so su ga yaransu sun shiga jami'a ta kowane hanya.
Eh, sun samu turanci da lissafi. To kina ga akwai yanda ya kamata ne a ce ba sai ka ci turanci da lissafi ba, kila akwai wata hikima da ke kike tunani?
Na?
Akwai wata hikima da kike tunani ne wanda kila ya kamata a ce ba sai ka ce kai ka ci turanci da lissafin nan ba?
To yayin hakan yana da kyau dole a ce ya kaji turanci da lissafin. Amma kaman ja na kan ga idan kana da dan deficiency ko a math ko a English dai ka dan yi kokari a dan sauran
wannan da
aka baka admission sai ka ga ko a makarantar
sai a ce sai ka kawo
shi remedial math ko remedial English
wani ma remedial wata tara zaka ga
anyi remedial. Amma yanzu abin ya zaka ga yaro da credit tara had the ace the distinction amma sentence a da turanci ba zai iya maka ba saboda waɗannan miracle sentence da aka bude su yanzu ake da su.
Akan ana
rubutawa yara jarabawa a allo.
Muna jinki
jaraba a allo ko an ce har yanzu har da su sakonnin WhatsApp ana tura
rubutawa yaro a allo ko kuma aje a photocopy din jarabawan a zo duk aikarin rubuta musu suna kwafa. To ina gani in ba a san malaman makaranta ba wannan abin zai yi matukan wuya a yi a hana yara shiga jarabawa kuma da salulan wayan hannu. Saboda zaka ga yaro ya shiga shi kadai ya bude wayar sai da browsing yana cire saboda yanzu matsalan ma da zaka gani zaka ga jarabawa tun kafin ta fito kwana uku zaka ga already an yi jeje hanyoyi an samu
exporting leakage.
To ta yaya
internet ka je ka dan biya wayansu kudi a cikin wayansu site da aka ga question dukka jarabawan da zaka yi wannan ba karamin abin takeici bane.
To ta yaya
ilimi ya zama a kasan nan?
To a gurguje zan tambaye ki a matsayin ki na malamin makarantar kimiya da fasaha, ta yaya wannan al'amarin yake shafa wato daukan darasi ilimin yaran idan suka shiga makaranta? Ta yaya yake shafar wato daukar yadda yanayin daukar darasin su?
Yana shafan su sosai saboda wani lokacin da aka shiga jarabawa kai ta magana kai ta magana ba sa ma fahimtar me kake faɗa saboda to ta hanyar ciwaciwa dama aka samu addition din sai ka gani kuma sun riga da sun saba da hanyar satar ansan nan ana jarabawa sai kaga sun shiga da satar ansa an kama su an kore su.
To
da yake sa aya da ba a kama shi ba ya gama zaka ga dai ya je aiki bai san me yake yi ba.
To a gurguje yaya za a magance wannan matsalar?
Kwararrun ma'aikata ta ko ta ina.
Haka.
To a gurguje ko da shike ana daga mana hannu.
To cikin kalma ɗaya biyu.
Cikin kalma ɗaya biyu ya za a magance matsalar nan?
To wannan zan iya cewa iyaye sai sun shiga ciki, tukaran kansu malamai sai sun shiga ciki. Examination body to wato hukumomin da suke shirya jarabawan kansu sai sun tashi. Sannan kuma gwamnati ita ce babban takarar da zata taka.
To mun gode kwarai da gaske, da fatan in muka ƙara neman ki zaki amsa gayyata. Yanzu a gurguje bara mu je
ga rahoton nan
rahoton zamu je ga wato zamu je Niger.
Kin san akwai maganar jarabawar back ne suke cewa ko wanda bara aka samu dan matsala. To bari mu ji dai menene faru.
A wannan karshe na jarabawar Brevan da ta gudana daga ranar 26 zuwa 28 ga watan Yunin da ya shige ne asirin wasu dalibai a wasu cibiyoyin jarabawar birnin Yamai ya tono, bayan da aka gano suna yunkurin satar jarabawa lokacin da suka fara rabawa junansu gyararrun tambayoyin darasin SVT ta hanyar WhatsApp, abinda ya ba hukumar yaƙi da cin hanci damar cabe su a shirinta na gudanar da bincike. Matakin da masu kare haƙƙin jama'a irin su Son Allah Dambaji ke cewa
duk shekarun gada aka ta sace-sace sai kaga an kama ƴallakon da iyayensu da mushina an kibe sassala abin har akai tabbat inda ya faru gindin maganin kenan wannan abubuwan ana so a yi shi sai an ɗebe siyasa ce.
Samar da cikakken hasken da zai ba da damar gano dukkan masu hannu a wannan ta'asa wani abu ne da ya danganta daga inda bincike zai tsaya. Dalili kenan da wani ɗan gwagwarmaya Abdul Alhaji Idi ke ganin zai fi kyau hukumar yaƙi da cin hanci ta damƙa bayanan da ta samar a hannun mashara'anta domin tabbatar da adalci.
Doka ta ce da wanda ya bada kuɗi da wanda ya amsa hukunci ɗaya ake musu. Fatar da muke a ce yanzu a yi abin da ciki ɗaya. In dai jarabawa ce ta huto ana iya bi sau da ƙafa a ga yaya aka yi ta huto, suwa suka ci riba hutawar tata, suwa suka huddota.
A farkon watan nan da muke ciki ne ake sa ran bayyanar sakamakon jarabawar Brevan ta bana, yayin da ranar 11 ga wata ɗaliban makarantun share fagen shiga jami'a ke soma rubuta jarabawar back. Saboda haka aka fara tunatar da masu hannu a harkokin jarabawa irin illolin da ke tattare da satar jarabawa ga ƙasa.
Duk inda ya zamanto jarabawa akwai sata gare ta, to hatsari ne babba cikin ƙasa. Za a samu ma'aikata nan da shekaru kaɗan waɗanda ba ruwansu da hazaƙa aiki, abinda duk za su yi shi ne a gyara, tunda wanda ya zamanto bai wahala ba, bai san ma'ana abin ba, bai bashi darajar da ya kamata shi bashi, kuma da shekaru sai ka iske ƙasa ta shiga moyacin halin da za ta shiga, tunda sai ka iske tarbiyya ita da kanta ta taɓarɓare, tunda wanda duk ya saba da sata ba ta yiwuwa ka samu tarbiyya ingantatta. Ai ka san tarbiyoyinmu nan ƙasashenmu na Afrika shi ne darajar mutum, shi ne aƙida, shi ne mutunci.
Shekaru kusan biyar kenan da hukumar yaƙi da cin hanci ke zuba ido akan ayyukan tsare-tsare da na gudanar da jarabawar azuzuwan ƙarshen makarantun sakandare matakin farko da na biyunsa. bayan da aka fahimci cewa wasu dalibai da malamai na kokarin mayar da diploma tamkar wani abin sayarwa a kasuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Nagodiya.
Muna godiya kwarai da gaske. To Usman, bara mu fara da kai.
To haka yake, to ni kuma bari in ji ga Malam Harande. Assalamu alaikum. To ka dai ji wannan abubuwan musamman tattaunawa da aka yi na Najeriya din nan, maganar satar an samu gudi, cin hanci da rashawa duk a cikin harkar jarrabawa da ilimin yaran mu. Me zaka ce a dungule?
To wannan idan aka duba za a ga cewar matsala ce wanda take cinma al'ummar Najeriya tuwa kwarya, wanda kuma ta samo asali ba ko ina ba. Idan aka duba za a ga cewar asalinta ya samo asali ne daga su al'ummar Najeriya. Ba da dama za a dinga ta'allaka wannan matsala da gwamnati. Gwamnati na da nata kasan, amma kuma su al'umma me suke yi wajen magance wannan matsala, wanda idan aka duba za a ga cewar su iyayen suke ta'azzara ko kuma suke ba da gudunmawa wajen samun wannan matsalar ta samu a watan mazauni. Tunda ina son yaro na ya ci jaraba wannan ya shiga jami'a irin su Ahmadu Bello University ko ko irin su a BUK, ina son dana ya karanci a watan ainihin kaza medicine ne ko ko kaza,
abin da kwakwalwarsa ta tafi.
To kaga duk wannan sai kaga ana ta ƙara samun matsaloli wa'inda su kansu malaman, kamar yadda ita wadda ta yi mana bayani a farko, ta faɗi cewar malamai ba sa samun albashi mai kyau, malamai ba sa samun kyautatawa, don haka sai su fara neman hanyoyi da za su ainihin kawo yawa cuwa-cuwa a ciki. To sai kaga wannan duk shi ne yake kawo wa'innan matsaloli a fannin ilimi a Najeriya.
A takaice za a yi da haka.
To wannan matsala ce wanda su kansu iyaye ya kamata su fara yi makawunansu fada, su fara yi makawunansu qiyamul layli, su fara yi makawunansu tunanin menene abin da zai faru a gobe, ba wai cin jarabawa a yau ba. Ina makoma, sannan kuma ina abin da Hausa ke cewar ina umfanin baɗi ba rai. Yaro ya gama jami'a amma kuma bai san komi ba.
To mun gode Malam Harande. Sai mu koma kuma ƙasar Niger, inda muke tare da Abdulaziz Adali Toro. Shin me zaka ce game da wannan matsalar? Ka ji dai rahoton da Sulemu Muni Barma ya aiko mana akan wannan batu.
Haji Hafsa, abin da zan cewa shine wannan matsalar ƴan debater matsala ce da ta shahi ɗalibai, malamai, uwayen yara, kai har ma da gwamnati. Da yana so a magance wannan matsala, dole ne a je ga tushen abun. Don kamar inda ki sani, ana cewa cigaban ƙasa yana ga ilimi. Idan ba za a zunzura, idan ba za a taimaka ma malaman makaranta ba, ba za a taimaka musu ba wanda ya kamata, abun zai wuya a ciyo kan wannan matsala. To gadi ba yanzu, gwamnati a Niger a shekarar 2011 akwai wata da ake cewa Transparency International, ta nuna cewa a lokacin da wannan gwamnati ta ɗauki mulki a Niger, tana bisa tana aji 134 bisa kan 168, amma a yau innan bayan shekara wajen takwasan cewa mun ƙasar Niger ta koma kashi 99 bisa 168 kenan, an samu ci gaba. Kuma wannan halsiya ake cewa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa za ta ci gaba, da duk wanda anka kama yana da hannu a cikin wannan lamarin a huskunci hukuma. To
lamarin akwai cin hanci da rasha kenan dai a cikin duka lamarin, kama daga Niger Najeriya.
Kasashenmu na Abuja sai an yi miƙe.
Ka san ma kafin Baba Makeri ya fita, ina mishi maganan cewa na san gane ma akwai irin wannan matsalolin. Saboda haka za mu dai ci gaba da wannan maudu'in, ba mu ƙare ba. To yanzu Usman, kai a takaice me zaka ci?
To a takaice gaskiya maganar shi ne kamar yadda Harande ya faɗa, ne sai an tashi tsaye gwamnati, iyayen yara su kansu yaransu zama masu kishin ƙasa da nuna abin da suke son su cimma a gaba. Sannan iyaye, maganar da kai mai muhimmanci ne na cewa su lura da me ƴaƴansu suke so, me suka iya, ba abin da su iyayen suke so ba, indai ba abu ne mara kyau ba.
Haka yake. Saboda haka akan wannan batu, duk da haka sati mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu nemi jami'an gwamnati domin su fayyace mana su kuma daga nasu ɓangaren yaya abin yake. To yanzu duka a nan shirin yau da gobe kammala, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, a madadin
Abdulaziz Adili Toro,
Yusuf Aliyu Harande,
Usman Ahmad Kabara,
tare da ni Hafsat Maina Muhammad, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Skip. A huta lafiya.
Was in me but the galley man. ce ba wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba yau da